نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا هكا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادواء وانا مسلا تشبه البركة مسلا تشبه اللقاء دكينا دكينا بوتي أتكين قلوم بوتي أولا يمتشي للهدي يو أشرين دعوكو قوات رمضان هجر رمائكي صلى الله عليه وآله وسلم عدو دينا دليكو دلتلاتين دكوس wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wanda majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam alaiha salam kamar yadda muka saba za mu karanta wasu daga cikin tambayoyi gabanin mu shiga karatu wannan tarihi tana tambaya ne game da al'ada cewa cewa bata samu ta yi azumin kwana 6 ba a wannan Ramadan saboda al'ada da take yi to shine daga baya bayan azumi yayi kwana 20 sai al'adar ta sake dawowa to amma kuma tana ganin wani abu ne haka mai kamar majina majina sai dan jini kadan yana zuba shi ma in ta zo bawali to shine take tambaya yaya za ta iya ci gaba da azumi a cikin wannan yanayi dai mutai al'adar sau biyu a wata daya a farko da karshe amma ita al'ada kuma ci takan gane al'adar ta domin takan gane jinin al'adar ta dai mace ce wacce saba yin al'ada za ta san irin jinin da take fitta yake fita lokacin al'adarta yayin da ya kasance jinin da yake fita ba na al'ada ba ne ba jinin ta da ta saba gani ba ne to wanda ba ta kiransa al'ada musamman ma idan ba a lokacin al'adar ba musamman ma yayin kamar yadda take faɗa a lokacin bawali so ka wannan ba al'ada ba ce saboda ka wannan ba zai hana ta ci gaba da azuminta ba amma da al'adar ta dawo kamar yadda ta saba gani to za ta iya dakatawa saboda zai yiwu ta iya yin al'ada a ƙarshen a farkon abin a farkon wata kuma ta yi a ƙarshen wata wanda duk zai yiwu sai wanda shi kuma yake tambaya game da haɗa salloli biyu a lokacin damina ci ana samun saɓani daga limamai wasu su hada saboda in sun ga hadari wani lokacin ma an yi ruwa an dauke suka hada magariba da isha'i wani kurungurin ba sa hadawa to shi ne yake so dai ya jiyaya maganar hada salloli hada salloli biyu musamman magariba da isha'i wani abu ne da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma malamai suka yi bayaninsa duk sanda za a samu wani uzuri da zai hana ko zai zama akwai wahala ga masallata su zo masallaci su kuma komawa gida su kuma dawowa zai zama akwai wahala kamar ruwan sama ko iska mai tsanani ko duhu ko caɓi ko tsoro duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake haɗawa sallah idan ka zama da an yi ruwan sama ya ɗauke sai zama da an samu caɓi gari ya jagwalgwale hanya ba kyau zai zama da wahala ga mutanen da za su fita su koma gidajensu kuma su kuma fitowa cikin caɓi watakila ga duhun dare to wannan takan sa a haɗa sallah ko ya kasance ana ruwan ko ana iska hadari ya taso ana iska ta yadda fita a wannan lokacin a kuma komawa a sake fitowa zai zama da wahala, to duk wannan suna sawa a hada sallah, ba wai kawai daga an ga alama hadari ba, a'a, sai idan an ga alamar hadari din tare da abinda zake bada kyakkyawan zaton cewa ruwan zai tsinke saboda an ga an fara iska ko wani abu irin wannan, to wanda za a iya hada sallah. Amma idan dan hadari ne haka ya dan taso irin wanda dai an saba ganin shi a damana, ba lalle a hada sallah ba, amma da zarar aka ga haka ko an yi ruwa an dauke amma kuma ba caɓi a gari ko da haske zai iya yiwa a fita a je a dawo, to shi ba ba lalle a hada sallah ba. Amma in ya kasance an yi ruwa an dauke ga duhu, kila hanyar ba kyau ga duhu, to wannan duk yana daga cikin abubuwan da ake, ko ana cikin ruwan ana sallar magariba ruwa ya sauko, shi ma za a iya an gama magariba a dora isha'i, duk za a iya yin wannan. Saboda haka yawanci abin yana komawa ga su limaman ne, su za su iya duba yanayin da garin yake ciki su ga cewa wannan yanayi ya kai su hada sallah ko bai kai ba. Wasu suna da tsanani, wani yana da tsanantawa, saboda haka shi wani ko ana ruwan ne sai ce ai ta yi ya dauke, na haka ba zai hada ba, to in yaki hadawa ya za ku sai ku hakura, kowa sai tafi gida, in Allah ya sa ruwan ya dauke za a iya dawowa a yi sallar isha'i da sai a dawo a yi, kowa ba za a iya dawowa ba saboda ruwan ya tsinke shikenan kowa sai a gida. Amma ba tsayawa za a yi ta rigima da liman ba a ce sai ya hada, idan aka samu mai tsanani ya ce shi ba zai hada ba, kuma shi ne limami na masallaci, ba a cewa kai zo ka wuce mana gaba, kawo wani ya wuce gaba ya yi muku sallah, wannan zai kawo rudani, don ka iya ce ba zai hada ba shikenan sai ku tafi gidajenku, ku tafi gidajenku, in Allah ya sa yadda ya yi zata din haka ya tabbata ba a yi ruwan ba ko kuma a ruwan da ya dauke, shikenan sai ku dawo ku yi sallah idan babu wahalarwa. Idan kuma abin ya tabbata ruwan ya tsinke ko ya ki daukewa, to shikenan kowa sai ya sallasa gida. A wanda yana cewa mutum da ya saki matarsa saki uku daban-daban ba tare da sanin iyaye a ciki ba, to sai daga baya ya yi ra'ayin dawo da matar, ya dawo da ita kuma har suka haifi yaro, to me matsayin wannan yaron kuma zai iya cin gadon shi? To shi saki miji shike da haƙƙin saki, don haka in ya ce ya saki matarsa ta saku, ko iyaye sun sani ko ba su sani ba sharaɗi ba ne sai iyayen miji ko iyayen mata ko duka biyun sun san ya sake ta sannan za ta saku, wanda ba sharaɗi ba ne, shi yake da haƙƙin ya saki, in ya ce ya sake ta to ta saku, to in ya ce ya sake ta sau ɗaya ya dawo da ita ya sake sakinta har aka yi haka sau uku, to ta haramta gare shi, ba zai sake yin aurenta ba sai idan ta yi wani auren ta fito ta gama idda, to zai iya shiga cikin manema ya sake nemanta da aure, in ta yadda ta aure shi shikenan sai a musu aure shi. Amma idan ya yi mata saki uku daban-daban kuma sannan ya sake dawo da ita, to ba zaman aure suke ba, sau da kasara zaman lalata ne. Duk abin da suka haifa a wannan lokacin sun haife shi ba a ƙarƙashin aure ba, ba ƙarƙashin irin aure ba. Wanda yaro da za a haifa a irin wannan yanayi a gurin yawancin malamai ba yaro ba ne na halal, don haka yawancin malamai suna cewa ba zai ci gadonsa ba, babu gado tsakaninsu, wannan shi ne ra'ayin da yawa daga cikin malamai, da cewa akwai kaɗan daga cikin malamai da suka saba ma wannan fatawa, amma dai mafi yawancin malamai abinda suke cewa kenan. Kuma na san kotunanmu a kan wannan suke, don haka ko da kotu aka je gaban alƙali ba zai ba shi gado ba, saboda ba a ƙarƙashin inuwar aure aka haife shi ba. Sai wanda yake cewa mutum da yake da ‘yan uwa wanda ba musulmi ba a lokacin sallah, shin ya halatta idan ya yi yanka ya ba su nama? Ya halatta ba wanda ba musulmi ba, ko zakkarsa ce fitar, ya halatta ba su, musamman ma idan hakan zai ƙara jawo su kusa da shi, su ƙara fahimtar irin rahama da take cikin addinin musulunci. Saboda ba haramu ba ne idan kana da makota ranar sallah kayanka abin layyaka ka samu su, ba haramu ba ne, yana ba daga cikin abin da ake so ka yi ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah bai hana ku game da waɗanda ba sa yaƙar ku a addininku, ba su kore ku daga gidajenku ba wanda ba musulmi ba, an tabarruhum, ku yi musu alheri. Allah bai hana ku yi musu alheri ba. Wa tuqsitu ilayhim, ku yi musu adalci. Allah yana son masu adalci. Akwai Asma'u binta Abi Bakr radiyallahu ta'ala anha, akwai mahaifiyarta ba mata musulunta ba, sun rabu da Sayyidina Abu Bakr, tana zaune a Makka. Shi ne wata rana bukata ta sa ta zo Madina wajen yarta Asma'u binta Abi Bakr don ta taimaka mata. To shi ne ta ce ba za ta yi wani abu ba sai ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Shi ne ta je ta gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga mahaifiyarta wanda mushrika ce, amma ga shi ta zo tana neman taimako a wajenta. Annabi ya ce da ita, sili ummaki, ki sada zumuncin mahaifiyarki, ma'ana ki taimaka mata. Saboda haka dan ka taimaki wanda ba musulmi ba, ko ka yi masa ihsani, ka kyautata masa, wanda Allah bai hana ba, cewa an tabarruhu, ku yi masu alheri, wanda ba a hana ba. Wataƙila ma wannan zai iya sa wanda ya karkato zukatansu su fahimci musulunci addinin rahama ne. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahamar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta lullube kowa da kowa, da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba. Ai, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama gare su, ba dan Allah subhanahu wataala ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, da kafircin da ake a bayan ƙasa da Allah ya halaka ƙasar ya kifar da ita duka. Kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani al'umma shi ya hana Allah subhanahu wataala, shi ya sa Allah subhanahu wataala bai mata azaba ta bai ɗaya ba. Ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah ce ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su, ko ba zai musu azaba ba alhalin suna neman gafara. Ba shi kaga Ubangiji subhanahu wataala da ya kyale wannan al'umma da kafiran cikin su da manyan masu laifin cikin su, bai yi musu wata azaba ta gaggawa ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aiko a cikin su, kaga ba karamar rahama ba ce, rahama ce ta shafe su. Don haka kyautata musu alama ce da take nuna musu cewa addinin musulunci addini ne na rahama, ba ga musulmi kadai ba, har gare su su ma. Sai wanda yake cewa akwai wani mai maganin gargajiya a wato yana sai da alternative medicine, wanda a cikin wato maganin nashi in ya baka sai ya ce sai ka kalli rana da idanunka na tsawon wani ɗan lokaci, ko kamar a ce ka tsaya ka kalli rana rabin minti sakan 30 daidai lokacin da ta tafi faduwa, da ko kuma lokacin da take hudowa, sannan wannan ne zai taimaka wajen ka samu warakar cutar da take tare da kai, wato ina kafin ya yi haske da zai cutar da ido. Wato wannan shi ne yana daga cikin matakan warkar da cutar da take tare da kai idan ya baka maganinsa. Wannan haramun ne, kuma ba magani yake bayarwa ba, boka ne, kuma yana jan mutane ne zuwa ga bautar rana. masu bautar rana daban sukan yi mata bauta lokacin da ta hudo tana da wannan jan ko lokacin da ta tafi faduwa haka suke za su bauta mata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin nafila yayin da rana ta hudo bata yi haske ba da lokacin da ta yi jajajaja za ta fadi annabi ya ce kada a yi nafila a gurin duk da kai da kace nafila Allah kake yi wa wanda ya tsaya zai nafila a lokacin dan Allah zai yi to amma saboda yayi kama da masu bautar rana a lokacin aka haramta to bare wanda shi ranar ma yake wannan tsayuwa ya dube ta wai da idan sa saboda ka a yadda aka karbi wannan magani kuma in ka karba kai haka to ka bauta wa rana ka bauta wa ba Allah ba sai wanda yake tambaya game da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci mai cin hanci yana tambayar ingancinsa to shi ne yake cewa idan hadisin ya inganta ce akwai wasu abubuwa da suke daure masa kai musamman ga ma'aikatan gwamnati sai a ce ka bada kuɗi don a yi maka don ba za a yi maka wani abu sai ka bada kuɗi kamar promotion ko a ce ka bada kuɗi a rufa maka asiri idan wani abu ya faru wato idan ka yi wani abun da ba daidai ba a aikinka sai a ce to ka bada kuɗi a rufa maka asiri to shi ne yake tambaya cin wannan bayan suna cikin cin hanci to shi cin hanci daman abin da ake cewa cin hanci ka ba wani kuɗi don ya baka haƙƙin da ba naka ba ko haƙƙin da baka cancanta ba ko ka ba shi kuɗi don a cutar da wani duk wani cin hanci ne kai da ka bayar ka ba da cin hanci shi da ya karba ya karbi cin hanci don haka dukan ku biyu Allah ya la'ance ku idan mutum ya ba da kuɗi don a karɓo haƙƙin da ba na shi ba a ba shi ko ya ba da kuɗi saboda a cutar da wani to wanda ya ba da cin hanci shi ba kuma wanda ya karɓa don ya yi wannan aikin ya karɓi cin hanci dukan su sun shiga cikin hadisin la'anallahu rashi wal murtashi Allah ya la'anci mai ba da rashawa da mai cin rashawa mai ba da cin hanci da mai cin hanci hadisi ne tabbatacce hadisin Abu Huraira yana cikin Musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi da Mustadrak na Hakim hadisi ne da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan haƙƙin ka ne kuma aka ce ba za a baka haƙƙinka ba sai ka ba da wani abu ka kula cewa ba za a baka ɗin ba sai ka bayar sai ka bayar don a baka haƙƙinka to shi wanda ya karɓi kuɗin wannan ya ci hanci amma kai da ka bayar baka ba da cin hanci ba shi wanda ya karɓa shi ya ci hanci kai ne da kayanka sai wani jami'in gwamnati ya tsare ka ya ce ba za ka wuce ba sai ka ba shi kuɗi in ba haka bai kwace kayanka ka kula cewa zai iya kwace maka kayan idan baka ba shi ba sai ka ba shi abin da ya nema don ka kuɓutar da kayanka to shi da ya karɓa ya ci hanci amma kai da ka ba shi baka ci hanci ba kai laifi ba ya zalunce ka kuma Allah zai kwato maka haƙƙinka wata rana haka nan idan wani abu ne na haƙƙi da kake da shi a ma'aikata kamar promotion ne ka cancanci a yi maka duk ƙa'idoji da ake bi a yi promotion ɗin duk kana da su amma sai aka ce in dai kana so a maka promotion sai ka gawa da ka ba shi kuɗi ka kula cewa eh haka abin yake in ba ka yi haka ba ba za a yi maka ba sai ka je ka ɗauka ka ba shi shi ya karɓa don ka samu wannan promotion bayan ka cancanta to shi ba wanda ya karɓi cin hanci amma kai ba ka yi laifi ba dama abinda aka ce ka cancanci abu ko ya zanna ka ne to a nan ba a cewa ka yi laifi musamman idan ya zama ba za a baka haƙƙinka ba sai ta haka wanda ya karɓa shi ya yi laifi amma idan laifi ka yi sai aka ce ka kawo kuɗi a rufa maka asiri wato kada a hore masu irin wannan laifin to da wanda ya ba da kuɗin da kai da ka ba da kuɗin duk kun ba da cin hanci duk kun shiga ƙarƙashin la'anar Allah saboda haka abu biyu yanzu ya haɗan maka ka yi laifi wanda yana nan a matsayin laifi Allah subhanahu wataala zai bi ka shi sannan abu na biyu kuma gashi ka ba da cin hanci don a rufa maka asirin duniya ba na lahira ba lahira kam yau batun da sara'iru ne ran da ake toda asirai ne Allah ka kiyashe mu bismillah wa labbakar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا
Annabi Ibrahim alayhi salam bayan yayi wa mahaifinsa wa'azi ya ja hankalinsa ya nuna masa Allah ma mahaifinsa ya tutsu ya kebe shi ya ma ja kunnansa tare da kakkausan harshe cewa idan bai daina abin da yake yi ba idan bai daina kiransa zuwa ga Allah ba to zai jefe shi wato zai kashe shi har lahira sannan ya nemi ya bace masa da gani kai ya sake ganinsa nan lokaci mai tsawo kai ya ƙara ganinsa to annabi Ibrahim alayhi salam ya mayar masa da lallausar magana salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya ci amince tabbata gare ka zan nema maka gafarar ubangijina dan ubangijina ya kasance ko ya tabbata bi haba ne da ni to daga nan annabi Ibrahim alayhi salam ya ci gaba da kiran mutanansa zuwa ga Allah kamar yadda alqur'ani ya nuna mana a gurare daban-daban ya kirawo mutanansa har ma ya runusa gumakansu kamar yadda yake cikin suratul anbiya ya nuna musu abin da suke bauta wa dinnan ba su da amfani afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum yace yanzu ku riƙa bauta wa wani abu ba Allah ba wanda ba zai amfane ku komai ba kuma ba zai cutar da ku ba uffin lakum tir da ku wa ma ta'buduna min dunillahi da abin da kuke bauta wa ba Allah ba a wani guri yake ci hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurru ci shin suna jin ku lokacin da kuke kiran su idan kun shiga wata bukata ko wata damuwa kuka kirawo su za su ji ku sun taba amsa muku bukatar ku sun taba biya muku bukatar ku ko sun taba amfanar ku ko sun taba cutar da ku amma dai su sun dade haka suka samu iyayensu suna bautar su qalu bal wajad kazalika wajadna aba'ana kazalika yaf'alu suka ce abu dai haka muka samu iyayenmu dai mu dai haka muka dai samu iyayenmu suna yi saboda haka abinda muka samu iyayenmu suna yi ne ba za mu daina ba to a wannan lokacin suka ga annabi Ibrahim alayhi salam ya tsaya kai da fata akan bai yadda abautawa wani ba Allah ba shine suka tasar masa da niyyar halaka shi har riquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ili قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين الله سبحانه وتعالى يجي دسك جيفا شوتا مكتشي ووتا كوني بردا كذبوا بسنجي كذبوا بأمنشي إبراهيم سن فيشي دما كرتي أما الله سبحانه وتعالى بيد ما كرتي سو أكنسو يزم سوسك أسارا بقرما بقى saboda shi kuma Allah ya kubutar da shi ya tserar da shi da Lut zuwa ga wata ƙasa wacce ya mata albarka to tun daga lokacin da ya kula cewa zama da waɗannan mutane ba shi da amfani to shi da ya ce wa a'tazilukum zan ƙaurace muku wa ma tad'una min dunillahi da abinda kuke bautawa ba Allah ba to zan ƙaurace gumakanku domin wannan shi ne zai yi amfani wa'ad'u rabbi in koma in roki ubangijina wanda wa'ad'u rabbi ya kunshi du'a'ul ibada ya kunshi du'a'ul mas'ala wato zan kaurace muku in koma inda zan bauta wa Allah inda bauta masa kuma in roke shi bukatuna asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ina da tabbas asa anan tabbaci take nunawa ba wai zato ba ina da tabbas ba zan zama tababbe ba game da addu'a da roƙon ubangijina da nake yi wato yana cewa matukar dai Allah subhanahu wataala zan sa a gaba bauta masa kuma in roƙe shi to ina da tabbas ba zan tsiyace ba ina da tabbas ba zan gabu da abin baƙin ciki ba a rayuwata wanda haka ya kamata mumini ya rika ji ko da yaushe, ya rika jin cewa rike Allah subhanahu wata'ala da bautarsa da neman taimako a wajensa, shi ne maganin dukkan wasu wahalhalu na duniya da lahira. Ya sa wannan a ransa cewa indai zai rike Allah ya bauta wa Allah yadda ya kamata, kuma idan bukatunsa sun taso ya nufi Allah subhanahu wata'ala kai tsaye ya roƙe shi, to ya sa ma ransa cewa tabbas Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai tozarta shi ba, ba zai taɓe ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, ku roƙi Allah kuna da yaqini, kuna da tabbaci cewa Allah zai ansa muku. Kada ka rika roƙon Allah ka rika ganin kamar lalibe kake a duhu, ka rika ganin kamar Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai saurare ka ba. Ta yaya ba zai saurare ka ba? Bayan shi da ya ce ka roƙe shi, shi ya kirawo ka ce ud'uni astajib lakum, ku roƙe ni zan ansa muku. To yaya za ka sa wa ranka cewa za ka roƙe shi ko ba zai ansa maka ba? Allah yana saba alkawarin da ya yi, baya sabawa. Abinda kawai kai ya kamata ka yi, ka kiyaye kai dokokin Ubangiji, ka bi tsarin da ya ajiye na roƙon nasa. Shi ya sa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an, ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ce idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa nake da su, fa inni qarib, to lalle ni kusa nake da su, ujibu da'wata da'i idha da'an, ina ansa addu'ar mai addu'a in ya kira in ya roke ni, falyastajibu li, to amma ni ma su ansa nawa kira, waliyu'minu bi, ni ma su yi imani da ni, la'allahum yarshuduna, ko sa samu gane hanyar. Ne kana so ka gane hanyar zuwa ga Ubangijinka, to ansa kiransa bi tafarkinsa kama sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam. In kai haka to ka kama hanyar zuwa ga saduwa da Ubangijinka, inda za ka samu abin da kake roƙo. Saboda haka mu sa zuciyarmu cewa Allah subhanahu wata'ala baya tozarta addu'ar. Idan kai addu'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, addu'ar mumini hali uku gare ta, ko dai Ubangiji ya ansa maka ka samu abin da ka roƙa, ko kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawar maka da wani bala'i da wannan addu'ar taka wanda baka san da shi ba. Akwai wani bala'i da idan da ya sauka a kanka, to ko abin da kake roƙo ka samu ba za ka amfana da shi ba. To sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan addu'a ta zama sanadiyar raba ka da wannan mummunan bala'i da baka san da shi ba. Kaga an ansa addu'ar ka amma baka sani ba, tunda baka ga bala'in ba, da sai ya faru ne za ka san da shi. To Ubangiji ya kawar maka da shi ta hanyar addu'ar da kai, duk da cewa baka ga abin da ka roƙa ba, ko kuma ya ajiye maka wannan addu'a ta zan taska ce a cikin taskarka ta ibada. Ranar gobe kiyama ka ga tarin lada wanda baka san ta ina ya samu ba, ta dalilin addu'o'in da ka rika yi ne. To ita addu'a ibada ce, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kamar yadda Allah shi da kansa ya faɗa, da ya ce ud'uni astajib lakum, sai ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, lalle ba su girman kai ga barin bauta mu. Kaga yana maganar addu'a, sai ƙarshe aka ce masu girman kai ba sa bauta masa, ma'ana ba sa addu'a. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada, addu'a ita ce ibada, addu'a ibada ce. Saboda haka idan kana ta yi ibada kake, lada kake samu. Don haka kakkace kana addu'a amma shuru kake gani, kai har yanzu baka ga wani abu a ƙasa ba, wannan hauka ne da rashin hankali da jahilci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku ya rika cewa Allah na roƙe ka baka ansa min ba, wannan jahilci ne da wauta da rashin hankali da rashin sanin abinda ya kamata ka faɗa da gare da Ubangijinka. To shi ne anan Annabi Ibrahim alaihi salam ya ce, asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, tabbas ba zan zama taɓaɓɓe ba a dalilin roƙon Ubangijina da nake yi. Saboda haka in na rabu da ku Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai ƙyale ni ba, haka nan zan koma in bauta masa, kuma zan ga sakamakon wannan bautar da nake yi. Don haka wannan abu ne da ya kamata ga dukkan wani wanda ya kirawo wasu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, amma suka yi watsi da kiransa, suka bi soyayyar zuciyarsa, kiransa da karantarwarsa da wa'azinsa bai musu amfani ba, suka ci gaba da ɗibuwarsu, to shi ya shagala wajen gyara kansa, ya koma wajen ya koma zuwa ga bautar Allah da ƙoƙarin ya gyara kansa, shi ya kaurace wa sharrinsu da abin da suke yi na laifi. To kasancewar mutum ya kaurace wa garinsu, ya kaurace wa gidansu, ya kaurace wa danginsa, to zai shiga cikin wata matsala ce babba. To zai shiga kuma wata matsala ta baya tare da ‘yan uwa, baya tare da garinsu, baya tare da danginsa. To shi ne sai Allah subhanahu wa ta’ala ya masa wata sakamako, bismillah.
Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
الله يشي فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ تُيَعِنِّي قَوْلَ شِبُسُّ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَأَبِنَّ سِكِيَ مَوْتَى وَبَعَ اللَّهَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ sai muka yi masa kyautar Nabi Ishaq da kuma Yaqub wa kullun ja'alna nabiyya kuma kowannan su mun sanya shi annabi ne to wannan sakamako ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa saboda kauracewa garin su da yayi mutun ya bar garin sa garin haihuwar sa ya bar dangin sa ya bar inda ya taso da inda ya saba da inda yake harkokin sa saboda Allah saboda ya rasa samun abinda yake bukata na nutsuwa ya rasa an hada shi ya bautar Allah a gurin to babu shakka wannan ba karamin tashin hankali bane shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala ya gwama fita daga kasarka kamar garinku kamar gidanka kamar kasarka ya hada shi da kashe kai Allah subhanahu wataala ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum Allah ce da za mu wajabta musu cewa ku fita daga gidaddajin ku ko ku kashe kawunanku dan kadan ne za su yi abin da muka sa su kaga anan sai Allah subhanahu wataala ya daidaita ko ya hada fita daga gida da kashe kai wato a ce kabar gidanka kabar garinku kabar danginka da ƴan uwanka yana daidai da a ce ka kashe kanka a ce da kai ka kashe kanka ai ba karamin bala'i bane to haka nan Allah subhanahu wataala ya daidaita fita a fidda kai daga gidanka shi yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin banu Isra'il da alkawarin da yayi da su wa idza akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum adab ba sai Allah subhanahu wataala ya hada kashe kai da fita daga gidaddaji da barin kasarka don haka wannan babban abu ne shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya gaya mana cewa to da ya kaurace musu falamma tazalahum yayin da ya kaurace musu wa ma ya'buduna min dunillahi da abinda suke bautawa ba Allah ba wa habda lahu ishaqa wa ya'quba sai muka yi masa kyautar ishaq muka yi masa kyautar ya'qub annabi ibrahim alayhi salam ya kaurace wa mutanansa kamar yadda malaman tarihi suke faɗa ya bar garin da yake Urul Kaldaniyin wanda shi abinda tsohon gari ne da yana dab da gabar kogin Al-Furat da ke cikin ƙasar Iraki tsohon gari da ana kiran shi Urul Kaldaniyin to ya bar wannan gari da shi da matarsa Sara da ɗan uwansa Lut ibn Haran ibn Azar wanda ya yi imani da shi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana amana lahu lutun qala inni muhajirun ila rabbikum lut ya yi imani da shi don haka waɗannan su suka yi imani da shi a da'awar annabi ibrahim alayhi salam babu inda Allah ya nuna mana cewa mutanensa sun bi shi tare da cewa yana cikin ulul azmi min ar-rusul yana cikin manyan manzanni amma alqur'ani kakaf baya nuna mana cewa mutanen sa sun yi imani, baya fansa bai yi imani da shi ba, jama'ar sama sun yi imani da shi ba. Sai yasa Allah subhanahu wataala sai ce amana lahu lutun, Lut ya ba da gaskiya da shi. Kaga da akwai wasu ban da shi, to da sai ce wasu sun abinda sun yi imani da shi, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana dangane da annabi Nuhu, ba amana ma'ahu illa qalil, wanda suka yi imani da annabi Nuhu kaɗan ne. Kaga dai an ce maka akwai ƴan kaɗan ɗin da suka yi imani, to amma shi ko kaɗan ɗin ba a samu ba. Shi yasa lokacin da, kamar yadda ya zo a hadisi, kamar yadda za mu gani nan gaba, lokacin da wannan mugun azzalimin sarki na Masar ya nemi ya ƙwace masa matarsa Sara, ya ce ki ce ke ‘yar uwata ce, don a duniya yanzu ni da ke ne kawai muminai, saboda haka ke ‘yar uwata ce a addini. To kaga wannan yake nuna maka cewa wato da'awar mutum da ɗaukakarsa da shiriyar da Allah ya bashi ba shi ne zai sa mutanensa da suke kusa da shi su gane shi ba. Tana yiwuwa ba za a fahimci abin da yake kai ba sai nan gaba, kila sai wannan generation da yake ciki, tsare kun da yake rayuwa a cikinsu duk sun ƙare, sannan daga baya ne a fahimci cewa ashe ga matsayinsa. Ka duba yadda Adam Ibrahim daga baya ya zama, Yahudu suna nashi ne, nasu ne, da Sara suna nasu ne. Allah ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin. Yahuda su ce nasu ne, Nasara su ce nasu ne, Musulmi su ce nasu ne, kowa so yake a ce nashi ne. Allah ya ce to ba na Yahudawa ba ne, ba na Nasara ba ne, ya kasance bisa addinin tauhidi yake. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladhina ittaba'u wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Allah ya ce wanda suka fi kusanci da annabi Ibrahima su ne wanda suka bi hanyarsa da wannan annabi, shine annabi sallallahu alaihi wa sallama. Musulmi da annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne suke da kusanci da annabi Ibrahim, ba Yahudu ba, ba Nasara ba, ba mushrikan Larabawa ba, wanda suke tutiyar cewa kakansu ne, ba su da kusanci da su tunda ba su bi hanyar da ya bi ba. To kaga sai daga baya aka zo ana jayayya, kowa yana cewa sai nashi ne, amma lokacin da yake cikin jama'ar sa ga irin yadda ta kasance, cewa ake harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, a ƙona shi, a ƙona shi, da an ci nasara da an ƙona shi, Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi. To daga nan ya bar abin da ɗinsa, shi da abin da ɗinsa, ya bar Babila, ba Urul Kaldaniyin ba, ya bar Babila ya zo Urul Kaldaniyin da kusa ne da gabar abin da kogin Furat a cikin ƙasar Iraki, ya zauna a nan. Daga nan kuma ya koma wani gari da ake kira Haran ko Harran, wani tsohon gari ne wanda yanzu yana cikin ƙasar Siriya, tsakaninsa da babban birnin ƙasar Siriya kilomita 280 ne. To ya zo nan, a nan Harran, a nan ne ya haɗu da masu bautar abin nan, da ya haɗu da masu bautar rana da wata da taurari. A nan ne abin da ya zo mana cikin suratul an'am na bayanin wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin walamma janna alayhi al-layla ra'a kawkaban hazwa, karshen qissar. To wannan a Harran ne ko Haran, bayan ya baro mutanensa masu bautar gunki ya zo nan kuma ya ci karo da masu bautar rana da wata da taurari. To kuma daga nan ne ya nufi Masar, daga Masar kuma ya tafi Sham, ita ce al-ardi allati barakna fiha lil alamin, ita ce ƙasar da Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikinta, ta zama ita ce mabubugar annabawa da dama daga cikin annabawan Banu Isra'ila. To ya je Falastin, a Sham a Falastin, garin da yanzu ake kira Nablus, a wancan lokacin ana kiransu Shakim, yanzu ana ce da shi Nablus, in kana jin Nablus cikin ƙasar Falastin. To anan ya zauna, anan ya hayayyafa. To a tafiyarsa ne a Masar, yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin abin da ya faru tsakaninsa da wani babbuna wato mugun basaraki wani jabbari jabberi kamar da imam muslim ya ruwaito daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam yakzib ibrahim an-nabiy alaihi salam qat illa thalatha kadhabat annabi ibrahim alaihi salam tunda yake bai taba yin ƙarya ba sai guda uku fintaini fi zati llahi biyu yayi dan Allah ne inda yace inni saqim fa nazara nazratan ila an-nujumi fa qala inni saqim lokacin da suka neme shi yazo a tafi idi idin nasu kuma bautar wadin Allah za a yi a gurin saboda haka daga kai ya taurari ya daga kai kalli taurari ya ce ba shi da lafiya to wannan yayi dan ya kauce wa fita tare da su sai kuma inda ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun lokacin da ya rugurugu da gumakansu suka zo suna waye man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'atu bihi ala ayyun an-nas la'allahum yashhadun qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun lokacin da aka zo da shi aka ce dan an ji ka kana cewa tallahi la'akidanna asnamuhum ba'da akidanna asnamukum ba'da an tuwallu mudbirin wani ya ji ka ashe kafirta magana cewa zaka kakkarya allolin ubba ma nan kai ne yanzu kai wannan danyen aikin yace bal fa'alahu kabiruhum hadha babban dan nasu wanda kuke ga tsaye din nan da daga tari a wuyansa shi yace ne ya faffasa su fas'aluhu ku tatabbe su mana kanu yantiqul in suna magana to shi ne karshe farajawa ala anfusihim qalu innakum antum adh-dhalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula'i yantiqun suka koma kansu suna zargin kansu suna tuhumar kansu cewa lalle sun cuci kansu ya kuma suke bauta kuma da karshe sai shi dan ya dawo da su ruwa da sun fara zargin kansu a lalle kan mun cuci kanmu ya zamu bauta abin da bai iya mana bayanin komai shi ya kasa kare kansa balle kare mu sun baluki su ala rusu sai aka dawo da su kuma aka juyo da su shedan ya juyo da su zuwa gabata suka ce a she kai ka san dai ba sa magana ne shi yasa ka ce mu tambaye su to shi ne ya ce afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum to yanzu shi ku bauta abin da ba zai amfane ku komai ba zai cuce ku ba uffil lakum tirdaku to wannan bal fa'alahu kabiruhum tace abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ƙarya ta biyu sai kuma wacce wa wahidatun fi sha'ani sara sai wacce a dangane da al'amarin sara yace yazo wata ƙasa ta wani mugun sarki azzalimi mai taka mutane yana tare da sara wa kana ahsana an-nas ita kuma tace da Allah ya mata kyau sai tace da shi inna hadha al-jabbar wannan azzalimin wato azzalimin sarki idan ya san cewa kai matata ce abinda afwan sai shi annabi ibrahim alaihi salam ya ce da sara ya ce wani azalimin sarki idan ya san cewa ke matata ce to zai kashe ni ya kwace ki haka yake ɗabi'arsa idan ya ga mace mai kyau tare da mijinta to sai ya kashe mijin sai ya kwace matar to yace to zai ganni tare da ke kuma ya fahimci ni ne mijinki to karshe zai kashe ni don haka idan ya ganki ya tambaye ki ke wace ce to ki ce masa ke yar uwata ce fa innaki ukhti fil islam saboda ke yar uwata ce a musulunci fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaki a duk duniya ban san wani musulmi ba sai ni sai ke wanda yana nuna cewa a lokacin shi kansa Lutu bai san da imaninsa ba ko kuma wani abu mai kama da haka don dai abin da kike fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaki falamma dakhala ardahu ra'aha ba'd ahli al-jabbar da yana shiga kasar masar sai cikin sojojin ko karnukan farauta shi wannan azzalimi sai wani ya ganta saboda ka ya ruga guje ya gaya masa cewa ga wata bakuwa bace mai kyau ta shigo kasar ka don haka ba wanda ya cancanci wannan mata sai kai ya zuga shi sai ce to aje a zo min da ita shi da annabi ibrahim alaihi salam aka zo aka tafi da ita annabi ibrahim alaihi salam ta shi ya shiga sallah yana ta roƙon Allah sai sa'ilu bis sabri was salah wani abu ya faru gare ka na damuwa to kai gaggawa ka nemi taimakon Allah ta hanyar kai hakuri ka jure kuma kai ka rika sallah Allah zai kawo maka faraji don haka sai ya tashi kawai ya kama sallah to yana tana shiga wajen wannan masaraki sai ya miƙa hannu zuwa gare ta yana miƙa hannu sai hannun ya abin nan sai hannun ya kage yana miƙa hannu sai hannun ya sandare ya yi ta harba-harba da ƙafarsa hannun ya ƙidawowa sannan ya roƙe ta da Allah ta yi addu'a a hannunsa ya saki ya kula waliya ce saboda sai ta roƙi Allah sai hannun ya dawo bayan ya mata alkawarin ba zai cuce ta ba in ta yi masa addu'a hannun nashi ya saki to ba zai cuce ta ba in ta yi masa addu'a hannu ya saki to da yake bugu ne sai yake ganin bara ya ƙara gwada sa'arsa sai sake miƙa hannunsa sai hannun ya ƙara sandarewa ya sake yin magiya da Allah ta roƙi Allah idan hannunsa ya abinda ba abinda zai mata ita kuma ta yi tana yi abinda sai ya sake miƙa hannu karo na uku hannun ya sandare to ƙarshe dai ya kula cewa abinda ba zai yi ba to shi dai a lokacin ya yi mata kyauta da Hajar ya ce abin nan har ya kirawo yaransa yana musu faɗa ce na ce ku je ku kawo mace mai kyau ku je ku zo min da shaidan kun zo min da aljan baka ga ɗauka wai aljana ce inda ma ataitani bihi shaitanu wa lam ta'tini bi insan ba mutum ka kawo ba shaidani ka kawo aljan ka kawo fa akhrijha min ardi isauri maza a fitar da ita daga ƙasata maza ka abata ma ta dawo irin dai a rabu lafiya ya ce to ga ma kyauta ni na miki ka ji tsoro ka ta dawo da ce hannunka ma kuma sagewa shine dai a rabu lafiya ne shine dau Hajar sai ya bata saboda ta zo ta samu annabi Ibrahim alaihi salam yana sallah ya tabbaye ta me ya faru ta ce da shi kaffallahu yadal fajir Allah ya rike hannun wannan fajirin sarki ya ma ba da hadimi a kawo wato ita ce wannan Hajara din to shi da Abu Huraira in ya karanta hadisin sai ya ce fatilka ummukum ya bani ma'is sama ya ku ƴaƴan ruwan sama wannan ita ce mahaifiyar yana nufin larabawa da kira larabawa bani ma'is sama saboda larabawa rayuwarsu ta kiwo ce duk inda ruwan sama yake nan suke abin nan kamar Fulani to shi yasa sai ya ce da su ma ƴaƴan ruwan sama yana nufin dai wannan ita ce mahaifiyarku da ita ce uwar annabi Isma'il shi kuma ta hanyarsa larabawan Qurayshawa da sauran larabawan da suke tare da su suka samu to anan Allah subhanahu wataala bai babu labarin duk wannan abubuwan da suka ya dai ce zai kaurace musu to amma sai aka dade batun me ya faru ya kaurace din ina ya je wannan labarin duk da bayar sai Allah ya dade shi anan sai ya kawo abin da ya faru sakamakon kaurecewar kaga inda ba dan ya kaurace ba ai ba zai samu abin da ya samu na siyauta ba to sai aka faɗi kyautar dan an nuna maka cewa yayi alkawarin kaurecewar kuma ya cika saboda annabi Ibrahim alaihi salam baya alkawari kuma ya saba saboda haka yayi alkawarin zai kaurace kuma ya kaurace din to bisa wannan abu da yayi wa Allah subhanahu wataala da ya hakura da girinsu da mutanansu saboda Allah subhanahu wataala ubangiji ya ce sai muka yi masa kyautar Ishaq da Yaqub anan an ambaci abinda an ambaci Ishaq aka ambaci ɗansa Yaqub ɗan Ishaq ne wato Ishaq shi ne ɗan annabi Ibrahim Yaqub kuma jikan annabi Ibrahim muka ba shi ɗansa da jikansa ɗansa Ishaq da kuma jikansa anan an ambace su ba ambace Isma'il ba duk da cewa Isma'il shi aka fara samu kafin Ishaq amma sai ba ambaci sai ba ambace shi ba taƙila ka ce to aida sai a ce wa wahabna lahu isma'ila wa ishaqa wa yaqub tunda sai da aka samu isma'ila din sannan aka samu ishaq sannan jika kuma daman ai sai an samu ɗa sannan jika ta taho to amma sai aka faɗi ɗan na biyu sai aka faɗi na abin nan me yayi hikimar yin haka to wasu malamai suka ce hikimar yin haka shi ne shi ishaq ta hanyarsa ne aka samu annabawa da yawa Isma'il annabi ɗaya aka samu wanda duk ya fi sauran annabawan shi kuma gaba ɗaya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma Ishaq ta hanyar sani aka samu annabawa wanda suka abin nan suka abin nan suka fito a abin nan, sannan annabin da ya fito a zamanin cikin ƴaƴan annabi Ibrahim alaihi salam, annabi Ibrahim na da rai shi ne Yaqub, sauran annaba duk bai gansu ba, bai zamani da su ba. Annabi Isma'il alaihi salam ba a samu annabi ta hanyar sa ba sai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma annabi Ishaq an haifi annabi Yaqub, annabi Ibrahim na da rai, kuma an ba wa annabi Ibrahim annabi Yaqub annabci, annabi Ibrahim na da rai, saboda haka kaga ya ga abin farin ciki ba kankani ba, shi yasa sai aka ambaci Ishaq aka ambaci Yaqub dan samun su a lokacin yana da rai ya ga ɗansa ya zama annabi Ishaq, ya ga jikansa ya zama annabi Ishaq, kaga wannan shi ya kamata a faɗa, sai ba shi yasa ba a faɗo annabi Isma'il alaihi salam ba, ba wai an faɗa annabi Yaqub bane dan yana annabi, ai da haka ne sai a faɗa annabi Yusuf ba, ko ai shi ba ya annabi ne, da sai a ce wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa Yusuf wa kullan ja'alna nabiyya. To ba dan an sa Yaqub ya zan annabi bane yasa aka faɗe shi anan, a saboda an ba da an ba shi annabcin sa a zamanin annabi Ibrahim alaihi salam, an fahimci wannan, to shi yasa aka faɗe shi ba a faɗi Yusuf ba, dan Yusuf ai kaga bai ga baya da shi, annabi Ibrahim alaihi salam bai zamani da Yusuf ba, bai ga annabcin Yusuf ba, amma ya ga annabcin Ishaq, ya ga annabcin jikansa, shi yasa a can ma za ka ga a cikin suratul Hud Allah subhanahu wataala ce wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasharnaha bi Ishaq wa min wara Ishaqa Yaqub, sai muka yi mata albishir da Ishaq, muka ce ba Ishaq kaɗai ba ma za ki ga jikanki ma Yaqub. To sun ga waɗannan ‘ya’yana su kuma sun ga annabcin su a gabansu, shi yasa Allah ce wa kullan ja'alna nabiyya, dukkan su mun sanya su annabi. Amma annabi Yusuf alaihi salam shi ma annabin Allah ne, shi ma kuma ɗan annabin Allah ne, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Yusuf nabiyullah, ibnu Yaqub nabiyullah, ibnu Ishaq nabiyullah, ibnu Ibrahim nabiyullah, ko ibn Ibrahim khalilillah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Yusuf annabin Allah ne, dan Yaqub annabin Allah, dan Ishaq annabin Allah, dan Ibrahim khalilillah. A wani lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim, Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim, ya ce babban mutum mai karamci, dan babban mutum mai karamci, dan babban mutum mai karamci, ya ce Yusuf dan Ibrahim dan Ishaq, dan Yaqub dan Ishaq dan Ibrahim. To saboda haka kuma sannan a lokacin da suka yi hijira din da Nabi Ishaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam yayi hijira tare da matarsa, to kaga anan aka tashi musu kyauta da baiwa da ta goma shi na wannan hijira da suka yi, sai ayi musu susu biyu ba shi kadai ba. To ya za a haɗa abin da zai safe su susu biyu, shi ne a faɗi ɗanta a faɗi jikanta, amma aka faɗi Isma'il kaga ba nata ba ne, an gane ko, amma aka ce wa wahabna lahu min rahmatina falamma tazalahu ma ya'buduna min dunillahi wahabna lahu Ishaqa lahu, ɗin shi da matarsa, shi da matarsa, sai muka bashi Ishaq muka bashi Yaqub. To wannan kaga ya shafi matarsa shi ba, amma inda an ka Isma'il bai shafe ta ba, an fahimta ko? Sannan abu na ƙarshe wanda shi ma yana daga cikin hikimar da dalibi za ka samu a Qur'ani, ana ambatan Isma'ila ba a haɗa, za ka ga Ibrahim sai ka ga an haɗa shi da Ishaq, amma Isma'il ɗin sai ka ga an faɗe shi kuma daban. Hikimar da ta sa haka, yawanci rayuwar annabi Isma'il ba tare da mahaifinsa ya yi ba, daga yana tun yana ƙarami jariri ya ɗauke shi da mahaifinsa ya kai su wadi gaira zizar ko? Ya kai su wani kwazazzabo wani kwari da ko itace ko abin da shuka babu a gurin, saboda haka sai dai ya je ya dubo su ya dawo cikin Falastin, suna Makka shi ko yana Falastin yana cikin Sham, saboda haka yawanci rayuwarsa bai yi ta da annabi Isma'il ba, ya yi ta ne da annabi Ishaq, shi yasa sai ake faɗarsa tare da annabi Ishaq, shi ko Isma'il sai a faɗe shi daban. A nan ba za ku ga nan gaba daga ya ga an gama wannan sai kuma ambato Musa sai kuma ambato Isma'il alaihi salam, ana ce mun lokaci yayi zan tsaya a nan. Abinda muka faɗa na daidai, Allah subhanahu wataala ya bamu lada, abinda muka faɗa kuskure Ubangiji ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.